Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau, Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, an fara wani sabon yunkurin cimma tsagaita bude wuta a Sudan gabanin taron Majalisar Ɗinkin Duniya don tattara kuɗaɗen bada agajin jin kai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qinggan sun yi ganawa domin daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu. Sannan an harbe akalla mutum ɗaya har lahira, yayin da akalla mutane 23 suka samu raunuka bayan da wasu mutane da ba a tabbatar da ko su wane ne ba suka bude wuta akan mutane a wurin wani taro a birnin Chicago.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da samun hare-haren yan bindiga a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya.
Sun kashe muna mutum 8 wanda dai anka dauke gawan su jiya. Sai da safe kuma muka koma saboda akwai wasu wanda aka ci ba a gan su ba. Su ma muka koma kuma muka tarar da gawan su mutum 2.
A jihar Filato kuma hukumomi sun ba da sanarwar kafa dokar hana fita a karamar hukumar mulki ta Mangu. Sakamakon wasu jerin tace-tacen hankula da ba a saba gani ba da suka faru a karamar hukumar, to ko menene musabbabin haka?
Akwai matsalan da aka samu na dan Atiyaba, shine aka bige shi a wannan gurin da aka kashe shi. Sai aka samu hargitsi, to a gurin aka samu wannan dama wanda aka fara doke-doke.
Haka kuma muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masararu, assalamu alaikum, barkanku da asubahin wannan rana. Ga labaran duniya. Bangarorin Sudan masu fada da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita bude wuta a jiya Lahadi bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kuɗaɗe don bada agajin jin kai da za a yi. Mazauna babban birnin kasar Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi na Omdurman sun ba da rahoton samun lafawar tashin hankali a sa'o'in farko na yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a safiyar Lahadi bayan wani mummunan fadar da aka yi a ranar Asabar a cewar rahotanni. Sudan ta shiga cikin rudani bayan da fada ya barke a tsakanin a tsakiyar watan Afrilu tsakanin sojojin kasar a karkashin jagorancin Janar Abdul Fattah Burhan da bangaren dakarun RSF a karkashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo. Yarjejeniyar tsagaita wutan ta kwanaki uku da ta fara aiki jiya Lahadi na zuwa ne gabanin taron kasa da kasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu kasashe suka shirye yi yau Litini don tara kuɗin agaji domin bukatun 'yan Sudan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qinggan sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a Beijing a jiya Lahadi a cewar ma'aikatar tsaron Amurka. A yayin da Amurka da China suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su. A yayin ganawar da aka kwashe sa'o'i 7:30 ana yi wurin sauke bakin gwamnati a Diaoyu Tai na Qing ya amince da gayyatar zuwa Amurka. Bayan nan an kuma cimma yarjejeniya a game da karin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu. Bugu da ƙari kuma bangarorin biyu za su ci gaba da aiki tare akan wasu batutuwa da dama a matakin aiki a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurkan. Bayan ganawar Blinken da Qing ido da ido sun ci abinci tare a daren Lahadi a wurin saukar bakin na Diaoyu Tai. Russia da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leƙen asirin Burtaniya. Mayakan Ukraine suna kokarin fatattakar dakarun Rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Burtaniya a jihar Lahadi. Tayu rage karfin dakarun Rasha ya kai matakin koli tun lokacin yakin Bakhmut ya yi zafi a watan Maris a cewar jami'an Burtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana. Bisa ga bayanan sirrin Burtaniya, ana gwabza kazamin fadan ne a kudu maso gabashin gundumar Zaporizhia a kusa da Bakhmut da kuma gundumar Donetsk da ke gabashin Ukraine bisa ga sabon rahoton Ukraine ta dan samu nasara akan harhare to amma dakarin Russia ta kare kanta sosai a kudancin Ukraine. Sojojin Ukraine sun fada a safiyar Lahadi cewa cikin sa'o'i 24 Russia ta kai harhare ta sama sau 43 har makamai masu linzami 4 da kuma wasu harharen rokoki guda 51. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na bayyana cewa 'yan bindiga sun afkawa wasu garuruwa a ƙaramar hukumar mulki ta Ilela da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar inda suka kashe mutane tare da sace dabbobi da dama. Wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Bayan harin da ya sanadin salwantar rayukan jama'a fiye da 30 a tangaza ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an samu rahotannin sake kai hare-hare a wasu yankuna da ke gabacin Sokoto da suka hada da Gwarbawa, Wurno da Isa. Wani hari da ya ɗauki hankalin jama'a shi ne wanda aka kai wa wasu al'ummomi da ke ƙaramar hukumar mulkin Ilela mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar, wanda ya dakatar da zirga-zirga a kan titin Sokoto zuwa Ilela kuma ya sanadin hasarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Na zanta da wani mutumin Ilela wanda ya shaida min yadda lamarin ya soma.
Ɗan bindiga sun je wani gari da ake ce Matozai bayan dutse, sun harbe mace ɗaya kawai har sun kama haya wani gari can da ake ce Tsirarai. Daga baya sai muka samu labarin sun dawo sun yi garu suka isko mai kiwon gari da dabbobin gari gaba daya, suka kora dabbobin suka wuce da su.
Har wa yau na zanta da wani mutumi na garin na Garu.
Sunana Muhammad Ibrahim Garu. Sun kashe muna mutum 8 wanda dai anka dauke gawan su jiya aka yi aiki mutum 8. Sai da safe kuma muka koma saboda akwai wasu wanda aka ci ba a gansu ba, su ma muka koma kuma muka tarar da gawan su mutum 2. Lalle hakika abin da ya faru wanda na gani a idanuna shi ne wannan insha Allah.
To sai dai bayanai sun nuna cewa daga baya barayin ba su sha da daɗi ba bayan da suka kai hari a garin Nagaru, kamar yadda wannan mutumin na garin Ilela ya shaida min.
Labari ya kawo haka DPO da 'yan sanda kuma ya kawo ga jami'an tsaro haka su sojoji wanda an na Ilela. So sai su kuma sojoji sai aka yi amfani da wata dama sai aka tarbi titi na Sokoto saboda an san za su tsallaka titin su shiga basanta, daga basanta akwai hanyar ta wuce ta yi gandu. So saboda haka sai aka zo nan aka ne ta ɗauki baradin da su da 'yan sakai da jami'an tsaro wanda ke hanyar Sokoto ma motocin da ke wucewa daga Sokoto zuwa Ilela sai da hanyar ta kace gaba ɗaya ba mai biyawa. Mu mun ji shirin gani da ido na isko mutum 5 Hillani ɗauri waɗanda aka ɗaure a nan sansanin sojoji. Kowa na zuwa shekallu mutane an taru illalai amina suka hana a yi bidiyo a ɗauka da waya.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin muƙaddashin kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta tabbatar da aukuwar lamarin.
Sun shiga garin Ilela Lumba inda suka yi Rostilin Livestock wurin about 150 livestock. So ganin haka sai mutanen gari suka rusata suka ci su daga baya. Yin su da suka yi sai suka yi musu kwantan ƙwanan su yan bindiga inda suka kashe mutum 4. Daga bisani sai labari ya kai ma 'yan sanda aka tura Operation Stopis, wanda Operation Stopis ya kunshi 'yan sanda da military da vigilante. Suka samu nasarar kama mutum 6 cikin 'yan ta'addan inda aka samu mashin guda 2 sabbi wanda aka tura na su 'yan ta'addan ne.
Yanzu dai fatar jama'a a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma sauran yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro ba ta wuce ganin an samu mafita ba daga waɗannan matsalolin da ke kawo tarnaƙi ga jama'a da kuma ci gaban yankunan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suke ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nuclear Iran ba. Netanyahu ya yi magana bayan da rahotanni daga kafafen yada labaran Isra'ila suka bayyana cewa ana cimma matsaya tsakanin Washington da Tehran don dakatar da shirin makaman nuclear Iran. ita kuma Iran din a sassauta mata takunkumin da aka karkaba mata. Ba a dai tabbatar da sahihancin rahotannin ba, kuma Amurka ta musanta cimma wata yarjejeniya. Netanyahu ya ce Isra'ila ta sanar da Amurka cewa yar fahimtar da aka samu wacce aka ayyana a matsayin kwarya-kwaryar yarjejeniyoyi a ganinmu ba su cimma burinmu ba, kuma ba mu amince da su ba. A ƙarshe, akalla mutane 23 ne aka harbe su, ɗaya daga cikinsu ya samu mummunan rauni a safiyar Lahadi a yayin wani taro a wani wurin ajiye mota da ke garin Chicago, inda ɗaruruwan mutane suka je don murnar zagayowar ranar Juneteenth, wato ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayin baƙar fata a Amurka, a cewar hukumomi. Wani bidiyon da aka nuna ta talabijin ya nuna wurin da ake ajiye motocin a rukunin shaguna da ke Willowbrook, cike da baraguzai da kuma ƙyallen da 'yan sanda ke sanyawa don killace inda wani abu ya faru, kimanin mil 20, wato kilomita 32.1 daga kudu maso yammacin birnin Chicago. Ofishin babban jami'in 'yan sandan gundumar DuPage ya bayyana taron a matsayin na lumana wanda aka shirya shi domin zagayowar ranar Juneteenth, wanda kwatsam ya koma tashin hankali yayin da mutane da dama suka bude wuta akan jama'a. Mun san an harbi mutane 22, sannan mutum guda kuma ya mutu a sanadiyar harbin. Wasu da dama kuma sun samu raunuka a yayin da suke kokarin guduwa daga wurin, a cewar ofishin 'yan sandan a wata sanarwa. Nan take dai hukumomi ba su ba da bayanin halin da mutanen da aka harbe a harba suke ciki ba. Haka kuma nan take ba a san makasudin wannan harbin ba. Kana babu wanda aka kama zuwa jiya Lahadi da rana. Mai magana da yawun shugaban 'yan sanda Robert Carroll ya ce hukumomin suna yi wa wasu mutanen da ake zargi da yin harbin tambayoyi, kamar yadda jaridar Daily Herald ta bayyana.
To, a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, har yanzu dai a Najeriya, inda hukumomi a jihar Filato suka ayyana dokar hana yawo sakamakon wasu jerin rikice-rikice da tashin hankali da ba a saba gani ba a ƙaramar hukumar mulkin Mangu, lamarin da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi. Daga Jos ga rahoton Zainab Babaji.
Shugaban riko na ƙaramar hukumar Mangu, Marcus Artu, ya ce sun dakatar da duk zirga-zirgan abin hawa na motoci da babura, in ban da jami'an tsaro da waɗanda ke muhimman ayyuka. An sanya dokar ne biyo bayan yamutsi da ya kai ga rasa rai da jikkata wasu mutane. Shugaban kungiyar matasan Mogavul, Sunday Dankaka Dawab, ya ce zargin da aka yi na farma waɗanda ke gudun hijira shine musabbabin tashin rikicin na jiya Lahadi.
Sun sake zuwa don an riga an danji labarin cewa suna son su san inda wanda suka jikata aka aje su, yan IDPs. To, wannan alaman tafe ne yasa aka ji hankali ya tashi. Muna kokarin bita mayara kenan, sai hakuri kawai sai muka ji gun ya fashe, suka farma mutane.
Amma jami'an tsaro sun zo?
Jami'an tsaro suna kokari tsakani da Allah, suna shawagi su tabbatar cewa an samu zaman lafiya. Mu a nan gurin an tare da sanin mu, an lanka mana suna wutudin Nasira. Saji waye kuma garin ya lalace, kin ga bai dadi ba.
Amma kwannin da suka gabata ne dai aka sami munanan hare-hare a karamar hukumar ta Mangu da suka laƙume ran mutane fiye da 100. Dubban mutane kuma na gudun hijira, lamari kenan da ya sanya fargaba da zargi tsakanin mabambantan kabilu da addinai a yankin. Shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Mangu, Yahaya Bello Shanono, ya bayyana min nashi bangaren.
Akwai matsalan da aka samu na dan Atiyaba, shine aka bige shi a wannan gurin da aka kashe shi. To, sai aka samu hargisi, to a gurin aka samu wannan dama wanda aka fara doke-doke. A gaskiya abinda zai kawo zaman lafiya shine na farko irin yawan tare hanya da ake yi da wasu anguwanne wanda aka ce wannan launin ba zai je wannan anguwa ba, wannan ba zai je wannan anguwa ba, in aka samu aka shawo kan irin wa'annan din kuma aka ba ma jami'an tsaron haɗin kai, ina ga insha Allahu matakin farko za a samu zaman lafiya.
Kansilan Mangu Ward 1, Kabiru Iliyasu, ya buƙaci sarakuna da shugabannin al'umma da na addinai da su ja hankalin jama'a don a zauna lafiya.
Kin ga Mangu wuri ne da ba taɓa yin rikici ba. Daga kan sarakuna masu mulki su fito su nuna ma mu mutane cewa irin wa'innan kashe-kashe da mutane ake a gefen bai dace. Kungiyoyi kan da jama'atul Islam duka a zo a zauna a gama mu mutane kunne. fadakar da su maganar zaman lafiya. Duk abubuwan yanzu gashi yana so ya gushe garin ma kankanki in shigo garin sai kiga garin ya zama abin tausayi komai harkoki ya za baya saboda dan wannan abubuwan da yake faruwa.
Ko a ranar Juma'an da ta gabatan nan yan bindiga sun hallaka mutane 8 a yankin Fan dake karamar hukumar Barikin Ladi a jihar Plateau. A gefen gwamnati kuwa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang a wata sanarwa ya umarci hukumomin tsaro da su kara tura jami'ansu don tsagaita tashin hankalin. Sanarwar ta ce gwamnati za ta yi amfani da matakai daban-daban don kare al'umma da 'yan ta'adda suka mamaye su. Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'anta yankunan da ke da tashin hankalin don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Tuma dalla a gaida Zainab Babaji. Masu rare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama ga shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu duba batun wani matashi da matarsa da aka gano ga wasu kwanaki uku bayan mutuwarsu da ake tsammanin guba suka ci abinci a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne aka samu gawar matashi Husainu Lawal da matarsa Fatima a gidansu da ke unguwar Zamfo a Abuja. Da hakan ya janyo juyayin jama'a da tambayoyin neman bayanin sanadiyyar mutuwar. Labarin da ya bazu a kafofin sada zumunta da ke nuna cewa matasan ma'auratan guba suka ci abinci ta sanadiyyar rayuwarsu. Husainu dai ɗaya ne ga marigayi Alhaji Muhammad Lawal Bani Mbaka da ke kasuwar canjin kuɗi ta Abuja. Yara suke manin wata 2 da suka wuce kuma ya bayi yara da su maki harkar canjin kuɗi cikin su har da Husaini wanda aka samu gawarsa da matarsa bayan kwanaki 3 da rasuwa. Yanzu haka dai hukumar 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar. Azanta da shirin ciki da gaskiya babban daga margayin Muhammad Awal Lawal ya ce yana goyen bayan binciken da ake gudanarwa don gano gaskiyar abin da ya faru da kaninsa.
Assalamu alaikum, sunana Awal Muhammad Lawal. Kuma ni yaya ne ga shi Husaini wanda Allah ya kaddara masa wannan ibtila'i. Yawwa, to Malam Muhammad Awali yi mana bayani yaya ake wannan ya kuka samu wannan labari ya abin ne ya faru ne. To ni dai Husaini tare muke zama da shi a office musamman tunda Allah ya mai famu rasuwa wata 3 da ya wuce. So dukkanin su tare da su muna zama da shi da kaninsa Lukman da kuma dan uwansa Hassan. So amma shi Hassan ya dan je Kano saboda matar shi da ta yi shi. To Husaini da shi da Lukman su suke office. To last week ni ban zo Abuja ba saboda ni ma matata amma ta siya so sai ban samu zuwa Abuja ba.
Wato kiti shi dai Husaini ɗan biyu ne yana da Hassan ɗinsa.
Ɗan biyu ne Hassan da Husaini ne.
Eh na. Kuma dukkanin ka da
dukkanin na yi.
Na'am.
So da ranar Alhamis Husaini ya buga mun waya mai misali karfe 8:23. Na ga miss call din shi wurin around karfe 8:58 na kira shi kaga interval din kusan 35 kenan. Bai daga waya ba. So kawai sai ban kara kira wata dama kira da yi mun. Washe gari Juma'a mun nima mun neme shi ba gaba daya. Sai da daddare tukunna ya kusan karfe 8 da wani abu shi wani dare sannan aboki na yake so mu dan bashi wani sako sai nace to kira Husaini. Dan tura masa namba Husaini ya kira shi sai Husaini bai daga wayewa ba. Ni ma na kira Hussein in gaya mai cewa wancan zai ba shi zai karbi sako a gurinsa, shi ma bai daga ba, kusan sau uku sai na kyale. Sai ranar sai na kira kanin nasa shi ɗayan da suke tare Lukman, na ce Lukman ya ba shi sakon nan, ya ba shi abokin nawa. So Lukman kawai sai ya abin to, tun daga haka ni kawai ban damu ko mai tunanin ko wani, tun da yawanci zaka zo lokacin yaran musamman ko mutun ya shiga wurin iyali ko kuma haka dai sabojin su haka, sai mutum bai daga wayewa ko bai kira ka ba wasu lijita. So ban damu ba. Sai ranar Asabar tukunna da safe karfe 7 da wani abu, sai shi ɗaya kanin namu da shi wannan Lukman din sai kira ni cewa shi fatin zai bi samu Usaini a waya ba, kuma yana ta buga masa waya ba ta shiga ba, tana ringin bai dauka ba yanzu ma, kuma ya zo yana buga ba ta shiga ma ga aba daya switch off kenan. So sai na ce to ya kira mata, sai ce ta ma yake tana ringin ba ta dagawa. So da haka sai na ce to Lukman ya gangara ya je buga mana, ya je kwankwasa ya kwankwasa shiru ba buɗe ba. To ina tafiya ina ma daga Abuja zan je Kaduna gurin karfe 7 da wani abu inda na kama hanya, har sai gurin karfe 9 na shiga Zaria, sai na kara kiran Lukman din na ce yaya ka same shi ko, sai ce a ya buga shi, shi ya ma dawo office saboda kamar da na gaya ma dama kawai tracking distance ne. So zawa ka sai Usaini na ce aka kara koma, ya koma ya tambaye mai gadin estate din gaba daya, sai ce a shi tun ranar Alhamis da daddare shi ma bai gifta wa Usaini ba, kuma ga motar Usaini tana nan a gurin parking a gurin. Sai na ce to ka koma ka kwankwasa, ya koma ya kara bugawa shiru, sai na ce to ka je ka nemi mutane ku je ku balle kofar ku je ku gani. Saboda haka bayan na dan bashi kamar minti 10 na kara kira ce a gashi na tafi da ko player risk driver again, na kara buga daga baya sai mun gashi nan suna budewa kenan. To can ma sai kira ni da kansa, yana kira nan kawai fushi da kuka, yana abun nan to Allah ya sa ba shi kai bane, wanda suke tare sai suka an shigo daga hannunsa, so suka yi mun bayanin cewa gashi an shigo cikin gidan, kuma an zo an tarar da gawar Usaini da shi da matarsa cikin gida. So wannan shine abun da ya faru.
Malam Muhammad Awwal, yi mana bayani lokacin bayan faruwar wannan al'amari, akwai labaru da suke ta yaduwa cewa ko sun ci wani abinci ne mai guba ko me, faɗa mana kai da ka zo wani bincike kai kan wannan al'amari.
To gaskiya ni dai yana gaya mun dama sai na ci tu maza-maza su je su gaya wa 'yan sanda. To ya je gaya 'yan sanda, kamar ya samu labari 'yan sanda suka zo, tunda ni lokacin da zai Kaduna kenan. So yana bani labarin ga abin da ya faru kawai, kuma mota abin da zai Kaduna ma ban yi shi ba, kawai na shiga mota sai na kama hanya na karsa Abuja. To ina hanya ma ta communicating, na kira mutane da muke tare da su tare a nan wurin da aminan mahaifinmu da kuma wanda suke abokane ne a gare mu, jito ga abin da yake faruwa. Saboda haka mutane suka je da su suka kawo yaron dauki, tunda kusan shi kadai ne sai kuma raguwar mutanen estate da masu gadi suka taya shi. Saboda haka lokacin nake tambaye yaron, ina ga yana cikin rudani, nace masa akwai wani abin abinci ne a gurin, sai ya ce mun a'a babu. To amma daga baya kuma sai na samu aka ce ai an akwai robot takeaway na abinci a gurin da aka gani, kuma robot takeaway din nan da aka gani kamar abincin irin local abinci ne na irin miyu wanda ake sayarwa a nan area nan gurin mu a nan Zamfo haka.
Eh da yake yana sai da abinci su abubuwa,
yawa abubuwa haka. To sai ta yar uwar ta ba da labarin cewa ga gurin matar da suka fi yawan siyan irin wannan local abincin a nan area Zamfo. To amma 'yan sanda suna kan bincike.
Muhammad Awwal, shin an riga an yi jana'izar marigayen nan ne ko har yanzu ana bincike?
An yi jana'izar Usaini tun ranar Asabar. Suka tambaye ni akan su 'yan sandan sun ba da shawara idan za a yi bincike ko wani abu maybe zai iya ɗaukar lokaci. Saboda haka ya muka gani, in kuma kawai a rubuta statement ne da wane ne yanda muka gani, ya kamata su yi haƙuri mu ji ɓangaren ita ma yarinyar menene ra'ayinsu. Saboda haka da muka yi magana da su, su ma suka nuna cewa eh sun yadda abin ne ɗin, amma duk wani abu da ya kamata da ake nema na shirya na bincike kafin abin ne sun yi. Saboda haka kuma kafin abin ne sun je dai gwargwado ko da na ƙara so lokacin ba a ɗauke su ba ma, na tarar dai ambulance ta zo aka ɗauke su, daga nan aka je asibiti zone 3 suka dudduba wanda za su duba dai. Ba zan iya cewa ga iya abinda suka ɗauka a matsayin samples ba, daga nan kuma sannan muka wuce aka tafi aka je aka yi jana'izar su gaba ɗaya bayan su asibiti sun sallame mu. Da ke tsin yana hannun 'yan sanda nan zone 3 daga nan Wusai ke nan, Wusai command na district cewa ko. So daga baya an yi transfer ɗin ke tsin shekaran jiya ya koma can CID can kusa da area 10 ne ko 11 kenan. Kusa da CBN Quarters ke.
Oh, CBN Quarters, okay.
To a nan catsin yake, kuma daidai gwargwado suna iya ƙoƙarinsu a kan binciken, kuma muna tsarin insha Allahu za a sami sakamako mai kyau a ƙarshe.
Shirin ciki da gaskiya ya zanta da shugaban masu canji na Zamfo da ke kula da jihohin Arewa ta Tsakiya, Alhaji Shehu Usman Mahmud. kan wannan babban rashi da suka yi.
Sunana Shehu Usman Mahmud, ni ne chairman na Association of the Road Train Operator of Nigeria na North Central Zone. Bangaren Central, North Central Zone. Muna da president overall.
Na Arewa ta
Tsakiya. Shi yana Lagos.
Alhaji Shehu, yi mana bayanin me za ku ci kan wannan rashin wannan memba na ku shi dan kungiyar ku shi Hussaini wanda aka samu gawarsa a gida.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa ya san zai mutu, tabbas. Gaskiya an muna mace-mace a filin nan da yawa. Ina nufin membobinmu na masu canji nan Zomfo, Abuja, da membobi da Bata. Amma wannan ya taba ni sosai saboda ustalilai da nini na farko mahaifin shi ya rasu ya zo ya same ni da kuka abin ya taba shi rasuwa mahaifin shi ya taba shi sosai rasuwa mahaifin shi ya taba shi ni nake ba shi a ce ma na shi yana kusa ba mu sani ba kuma an ce matarsa ana kyautaka aihuwa gare ta nan da ko sati biyu uku ko wata kaga aka ce da shi da matan gaba a dai ba sun zama ba lokaci guda yan canji da ke nan guda abin ya taba mu gaba da abin ya taba mu sosai abin ya taba mu
amma Alhaji Shehu wato a ƙarshe a nan idan su jami'an tsaro lokacin da suke gudanar da wannan bincike suka nemi wasu bayanai ko kuma ku haɗa kai da su saboda gano hakika ne abin da ya faru za ku ba su wannan goyon baya?
A to ba dole bane hukuma wakati. Hukuma wakati. Hukuma ai dole a ba za a ɗin. Dole ne. Sai dai kullum haka ta da magana kamar sabuwa yake dawa da rima. Yadda ka sanya za a
a sauraro kamar da yadda aka ji hukumar 'yan sanda na gudanar da binciken abin da ya haddasa wannan mutuwa mai tashin hankali kuma za mu saka ido don ganin sakamakon wannan bincike idan Allah ya bamu dama daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ji kanmu mutun ya kuma gafarta musu kurakuransu sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shiri yanzu a madadin Nasira da Mel Hikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To gaida Sarfilu Hashim Gumel. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Murtala a takaicen bangarorin Sudan masu fada da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma tsagaita bude wuta a jiya Lahadi. Bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kudade don bada agajin jin kai da za a yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen China Qing Gang sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a Beijing a jiya Lahadi a cewar ma'aikatar tsaron Amurka a yayin da Amurka da China suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu. A daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su. Russia da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leƙen asirin Birtaniya. Mayakan Ukraine suna kokarin fatattakar dakarun Russia daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Birtaniya jiya Lahadi. Ta yiwu rage karfin dakarun Rasha ya kai matakin koli tun lokacin yakin Bahmut ya yi zafi a watan Maris a cewar jami'an Birtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ci an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Zubair Tayyib ne Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.